Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai iko mai girma duka, mai kaunar dan Adam, shi wadda ya ba mu rai da lafiya ya sake tara mu cikin masu sauraro a yau. A cike nake da farin ciki da ba da gaskiyan cewa kana zaune kusa da akwatin rediyo domin ka kwashi albarku da shiri na yau ke tafiye da su. A yi ƙoƙari a bi mu a hankali yayin da za mu samu gargadi a fili na kiwon lafiya tare da Dattijo Benjamin Agayon, Pastor Ephraim Jidauna da Pastor Audu su ma suna shirye. Sunana Ishaya Zakaria, yana maka marhabin sake saduwa da kai.
Na Kande, shekaru na 20, a da na yi harka da wasu asajirai kusoshin birni kuma sun kashe min canji fiye da yanda na taba zato. Sutura sai na zaɓi wadda na ga ta dace da ni. Tafiya a ƙasan waje daga ƙasan Laraba sai Turai in dawo ran da na ga dama ko in wurin ya ishe ni. Balagulai da azurfa duk na rasa abin da ma zan yi da su. Gani da direba mai kai ni duk inda zani kuɗi gaskiya sai dai in naji nauyin zuwa banki kai samu ye samu yau gani da ƙwayar cutar kanjamu
Masu kuɗin nan manema mata suna iya baki rayuwar jin daɗi da gata fiye da yadda kike tsammani sannan ga damar samun ƙwayar cutar kanjamu
na ku samu
mai sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan filin kiwon lafiya Sunana Elder Benjamin Agayon. Yau za mu ci gaba da bangare na biyu na hawan jini. Mun duba cewa hawan jini damuwa ne wanda yake sirowa domin yanayi na rayuwa. Sannan za mu iya mu magance shi ta wurin daukan tsauraran matakai idan kana kiyaye rayuwanka yanda ya kamata. Menene yana haddasa hawan jini? Akwai ababa da yawa wanda suna haddasa hawan jini. Daya daga cikin su shine idan muna cin abinci wanda akwai gishiri da yawa. Yawan cin gishiri yana haddasa hawan jini. Gishiri abin da yana yi a jiki shine yakan sa jiki ya rike ruwa da yawa. Idan jiki ya rike ruwa, ta wurin rike ruwan nan sai kaga yawan jini na jikin mutum ya karu. Idan yawan jinin ya karu sai gudun jinin a magudanan jinin wato jijiyoyi sai ya samu matsala domin yawan jinin ya wuce kima saboda haka ka kiyaye idan zaka ci abinci ka sa gishiri daidai in kuma kana da damuwa na hawan jini in zai yu ka cire gishiri domin samun lafiyanka daga abincinka ko kuma ka rage gishirin kasa sosai zai taimaka ta wurin magance wannan wani dalilin da yana haddasa hawan jini kamar yadda mun duba daga baya shine idan kana da sinadarin cholesterol a cikin jikinka kamar yadda mun duba yadda ana samun shi shine idan mutum yana cin abinci wanda yana da kisan dabobi da yawa kisan dabobi shine ana samun wannan cholesterol din a ciki sinadarin cholesterol shi kamar siminti in ya shiga magudanan jininka sai ya daskare idan ya sadu da iskan oxygen sannan idan wannan ya faru sai ka gan yana taruwa a jijiyan jini in ya taru ya rage ramin jijiyan jinin sai mutun ya kamu da hawan jini saboda haka mu kula in zaka zabi abinci ka zabi rukunin abinci wanda ba zai tattara maka sinadarin cholesterol a cikin jikinka ba yana da muhimmanci sosai wani abin da yana iya haddasa hawan jini shine damuwa damuwa yana haddasa hawan jini kaman wasa ne kuma muna rayuwa ne a wani duniya wadda gabaki da damuwoyi ta addabi duniyar mu ba za ka yi ka zauna ba tare da kana da damuwa ba amma yaya ne zamu iya mu yi har mu samu mu yi rayuwa wadda hawa jini ba zai addabe mu domin damuwoyin da suna addaban mu ba babban hanyar shine mu yi kokuri mu koyi dogara ga Allah baka halici kanka ba baka san yadda ciyasuwanka ma ina tasowa ba dama na neman abin galihu daga wurin Allah ne amma abin da zaka yi kawai shine in ka dogara ga Allah Allah yana iya magance kowani irin damuwa da yana cikin duniyan nan shi ya halice mu kamin wani abu ya same mu ya sani ba abinda Allah bai sani ba domin wannan idan ka dogara gare shi kana biyaya zuwa gare shi kana bin dokokinsa kana bin shari'unsa to dangantakanka da Allah ya kai karfi idan yayi karfi wannan ya nuna cewa yana rage hawan jini wadansu binciken kiwon lafiya ma ya nuna cewa mutane wanda suna zuwa wurin ibada da yawa domin a wurin ibada ana karfafa mu ta wurin dangantaka da Allah har ta wurin wannan akan samu salama a cikin zukatan mu idan mun samu salama da farin ciki wannan yakan inganta lafiyar mu yadda hawan jini ma ba za ya samu ya addabe mu ba domin wannan mukan bada shawara ga mutane dukan inda ana yin ibada ga Allah wuri ne wanda ya kamata mu dinga saduwa a wurin domin ana karfafa mutane su samu yadda za su samu dogara ga Allah domin ya magance damuwoyin su wani abin da na haddasa hawan jini sosai shine shan taba wadanda suna bosan taba taba na tattare da ababa da yawa wadda suna iya su kawo damuwa ga koda daga koda kuma sai koda ta rike ruwa da yawa idan koda ta rike ruwa da yawa daga nan sai kaga yawan ruwan jikin mutun ya karu jini kuma ya karu har ya haddasa hawan jini domin wannan abin da ya kamata kai mai sauraro shine ka kula kada ka yarda shan taba ya kama ka domin yana da illa in kana shan taba kuma to kamata yayi ka roki karfi daga wurin Allah domin ka saki wannan domin ba abin da yana yi sai dai rige kwanakin mutum da haddasa cututtuka iri-iri wani abin da yana haddasa hawan jini shine wato rashin motsa jiki yana haddasa hawan jini abin da yakan faru shine idan ba ka motsa jikinka yawan kisin da yana tafiya a cikin jijiyan jikinka yana karuwa idan ya karu domin gudun jinin ya ragu baya gudu da hanzari wani lokaci sai ka gani wato wannan iskan oxygen din yana zuwa ya sadu da wannan mungun sinadarin cholesterol ba da wahala ba in sun hadu kuma abinda zai faru shine zai haddasa hawan jini saboda haka mu kula wadanda kuma suna gadon shi domin ana iya gadon hawan jini wanda su yi gadon shi suna iya magance shi ta wurin dogara ga Allah bari ubangijin Allah shi taimake mu ya kuma inganta lafiyar mu zamu yi addu'a Allah na sama mun gode domin bayanin da mun samu ka inganta lafiyar mu ka taimake mu yi biyaya a cikin sunan Yesu Kristi mai ceton mu amin
Ƴan mata baba ga kafan mama wannan kafan mama ne Ƴan mata ina matukar son yata tana da kuzari kuma ba ta san damuwa sai dai ta san inda za ta yi domin samun kulawa ta a duk lokacin da take bukata a duk lokacin da take cikin farin ciki sautin da nake ji kenan kowane lokaci ina son in ji wannan sauti yakan ruda ni fa domin na san sautin da zai biyo baya wato alamar ce ta jin yunwa duk sanda ta gaji da wasa ba ta kin nuna alamar mama na gaji kamar ranan wannan alamar ce ta nuna na san ya kamata in kai ta asibiti na ganin fashinta na sama da sauri don haka na wuce asibiti kai tsaye
idan yaro mara lafiya ya fara numfashi sama to maza a hanzarta da shi zuwa asibiti wannan alama ce da ke bukatar wannan matakin
yanuwanmu mazauna Maiduguri jihar Borno da kuma Adamawa da Taraba sunana Pastor Stephanus Ishaya shugaba na masu kiyaye ranar Asabat wato Seventh Day Adventist Church a arewacin Nigeria ina matukar alhinin faruwar ambaliyar ruwa da ta addabi waɗannan jihohi na kawo muku sako na jaje saboda wannan haɗari da ya afko wanda ya jawo asarar rayuka da dukiyoyi na jama'a. Zukatanmu suna tare da ku a wannan lokaci da bala'in nan ta shafe ku. Ga masu sauraronmu da waɗanda kuma abokan arzikinmu ne waɗanda abun ya shafa, muna so ku sani muna tare da ku cikin ruhu da kuma addu'a. Allah ya jikan waɗanda suka rasu, Allah kuma ya ƙarfafa iyalai da kuma biyan bukatu na asara da aka yi sanadiyar wannan babban bala'i da ya afko wa waɗannan jihohi. Allah ya ƙara wa al'ummar Maiduguri, Adamawa da Taraba lafiya, ya kuma ƙare mana garuruwanmu, ya ƙara fito da ƙarfin hali da jurewa a wannan lokaci na bakin ciki da makoki. Na gode.
Za mu saurari kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Jos, Main Township. A bayan nan, Pastor Ephraim Jidauna zai biyo da fili na sujada. Mai sauraro, kad a yi nisa da akwatin rediyo.
Ina cikin ruhu a kan ranar Ubangiji,
sai na ji, murya baya na kamar ta kaho.
Ina cikin ruhu a kan ranar Ubangiji,
sai na ji, murya baya na kamar ta kaho.
Cikin ruhu a kan ranar Ubangiji,
sai na ji, murya baya na kamar ta kaho.
Ina cikin ruhu a kan ranar Ubangiji,
sai na ji, murya baya na kamar ta kaho. Tana ce mani abin da ka gani ka rubuta, sai na ji murya baya na kamar ta kaho.
Sakiyan fitilun nan kuma ga wani mai kama da dambutun yana ya fe da riga. Ga Afisus, ga Samiru na ga Bilga Musga tiya-tiya, ga Sajus ga Filadelfiya ga Laodikiya. A ciki sakiyan fitilun nan kuma ga wani mai kama da dambutun yana ya fe da riga. Tana ce mani abin da ka gani ka rubuta, sai na ji murya baya na kamar ta kaho. Tana ce mani abin da ka gani ka rubuta, sai na ji murya baya na kamar ta kaho.
Mine alfa, 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 mine alfa Mai sauraro, barka da warhaka, na maka marata zuwa wannan fili mai tarin albarka. Ubangijin Allah zai yi magana da mu ga wata kai da na bata suna furon kai. Za mu yi karatu cikin littafin Timotheus ta 2 sura 1 aya 7. Gama Allah baya ba mu ruhun tsorata ba, amma na iko da na kamna da na horo. Mu yi addu'a. Mun gode maka ya Ubangijin Allah domin wannan zarafi da ka ba mu. Sa'an da muna jin kalmominka yanzu, ka ba mu iko da za mu koyi darussan da kana so mu aikata a cikin rayuwarmu. Mu yi wannan roƙo a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen. Sunana Pastor Ephraim Jidauna. Kamar kullum, Ubangijin Allah yana so mu gane cewa muna bukata mu hore kanmu. Horon kai daban yake da wani ya hore ka. Daban kun yake da ka koyi horo daga al'amura na rayuwar yau da kullum. Waɗansu mu mun koyi darusa ta mawuyacin hanya. Watakila kuskure ne ka yi a rayuwa ya horas da kai ka koyi darasi a mawuyaciyar hanya. Watakila kuma iyayenka ne sun horas da kai, ko malamai ko kuma jami'an tsaro. Amma yau ina so mu duba darasi game da horon kai. Yaya ne ni zan hori kaina? Yaya kai zaka hori kanka? Wani lokaci idan ka koyi darasi da kanka ya fi zama, ya kuma fi amfani fiye da wanda an tilasta ka ka koya. Idan ka horas da kanka zaka buga kirji ka ce ni ne na horas da kaina, ba wai wani ne ya horas da ni ba. Waɗanda suka hori kansu suna iya bambantawa tsakanin nagarta da mugunta. Waɗanda suka hori kansu sun san abu mai kyau, sun san mummuna. Dalilin horon kai kenan, domin mu bambanta tsakanin abu mai kyau da abun da bashi da kyau. Waɗansu lokuta akwai ababa guda biyu da suna damu masu bi. Na ɗaya shine matsi. Mukan fuskanci matsi daga kowace gefe. Akwai matsi daga abokai, akwai matsi daga sha'awoyin duniya, akwai matsi daga iyaye, akwai matsi daga ikkilisiya. Waɗansu lokuta ya kamata mu koya yanda za mu iya magance matsi idan ta zo. Waɗansu sukan afka cikin munanan halaye saboda matsi. Wani ya zama mashayi saboda matsi, wani ya zama mazinaci saboda matsi, wani ya zama makaryaci saboda matsi. Littafi mai tsarki yana gaya mana cewa idan ka hori kanka zaka kuma iya tserewa matsi. Na biyunsa, jan hankali na kayan duniya. Kayan duniya suna da kyalli, suna da sha'awa, suna da jan ra'ayi. Wani lokaci kallon talle a gidan talabijin yakan sa mu shiga aikata halaye da ba a san mu da su ba. Sa'an da kaga ana talle a gidan talabijin, ana tallen taba, ana tallen giya, ana nuna shi kaman wanda ya sha zai samu jin daɗi, zai samu gamsuwa. Sai wannan ya jawo hankalinka. Waɗansu lokuta ma kayayyakin alatu. Sa'an da mun ga gidajen attajirai sun cika su da kayayyakin alatu, sai wannan ya jawo hankalinmu mu gani cewa kamar wannan shine rayuwa mafi dacewa. Matsi da jan hankali, waɗannan ababa guda biyu suna gaba da masu bi, musamman a cikin kwanakin karshe. Yana shafan rayuwarmu kamar masu bi. Menene za ka yi da barazanar matsi da barazanar jan hankali na kayan duniya? Littafi mai tsarki ya ba mu waɗansu misalai. Bari mu duba. Daniel ya iya tserewa matsi lokacin da aka matsa shi ga jan hankali da jan ra'ayi na kayan duniya. An ce masu za su ci abincin sarki Nebuchadnezzar. Sun fuskanci matsi, sun tsaya sun ce mu ba za mu ci abincin sarki ba, amma a gwada mu da mabunƙasa da ruwa kwana goma. Bayan kwana goma an gwada su, an ganci cewa sun fi Babilawa hikima. Menene asirin? Asirin shine sun horas da kansu. Amma akwai mutane kamar su Samson ya fadi. Menene yasa Samson ya fadi? Samson ya fadi domin bai iya horon kansa ba. Ya bar matsi, ya jarabce shi har ya rinjaye shi, ya bada kansa domin bai horar da kansa ba. Daniel da abokanansa tun suna kankanana sun horu, sun riga sun yi kuduri cewa su za su yi ma Allah biyayya. Shi yasa duk wani abun da an kawo musu wanda ba su san da shi ba, za su ce wannan ba mu san da shi ba, ba za mu yi biyayya da shi ba. Matsi yakan zo mana ta hanyoyi da yawa, rinjayaswa yakan zo mana ta hanyoyi da yawa. Daniel ya yi tsira domin ya horas da kansa, amma Samson ya fadi domin bai horas da kansa ba. Haka nan ma Yusufu a Masar, a gidan Potifa, lokacin da matan Potifa ta jarabce shi, Yusufu ya tsere ma jaraba da matsi domin ya riga ya horas da kansa. Ya kamata mu horas da kanmu. Idan ba mu horas da kanmu ba, matsi da rinjaya, jan hankali na kayan duniya za su samu mu fadi. Wadansu sun fadi, wadansu sun yi nasara. Da shike akwai wadanda sun yi nasara, ashe mu ma za mu yi nasara. Mai sauraro, ina tabbatar maka kai ma za ka yi nasara. Watakila a yanzu nan haka akwai wata jaraba da kake fama da ita. Na yi maka addu'a tare da tabbaci, da shike Daniel ya tsira, kai ma za ka tsira a cikin sunan Yesu. Bari mu duba littafin Korintiyawa ta fari sura 9 aya 24 zuwa 27. Manzo Bulus ya bamu hoto na masu tsere na guje-guje. Mutanen nan akwai ababen da na gane sukan yi horaswa, sukan ɗauki lokaci suna koyo, suna horas da kansu. Suna yin horaswan nan ba don wani abu ne, saboda suna so su samu lambar yabo, suna so su samu lambar zinariya. Littafi mai tsarki ya ce su suna yin fama domin su samu kambi mai lalacewa, amma mu masu bi namu tsere za mu samu rai ne na harabada. Ka gani kuwa, ashe ya kamata mu hori kanmu mu ce a'a ga wadansu halaye da dabi'u. Idan muna so mu je sama, idan muna so mu yi nasara, dole ne sai mu horas da kanmu mu ce a'a ga wadansu dabi'u. Wannan shine horon kai. Ka ga abin da kana so amma ka hana ma kanka. Mutane da yawa sun yi haka, sun kuma yi nasara. Me yasa kai ba za ka yi nasara ba? Wannan ita ce sako da Ruhu Mai Tsarki yana da shi domin mu a yau. Allah yana so mu yi nasara. Yana so mu samu kambi, mu samu rawanin rai na harabada. Sai mu horas da kanmu. Ina roƙon mai sauraro, bari Ubangijin Allah ya taimake mu yi nasara, mu hori kanmu akan waɗansu dabi'u da halaye da suka addabe mu a rayuwa. Ubangijin Allah ya bamu wannan nasara. Bari mu yi addu'a. Mun gode maka ya Ubangiji, domin kai ne kana bamu ikon yin nasara. Ka bama mai sauraro ikon yin nasara da kowace irin jaraba. Mun sani cewa bayan mu yi nasara za mu karbi rai na harabada. Bari wannan ya zama dandanonmu a cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amen.
Mutane su ne dukiyarka. Komin arzikinka idan ba ka da mutane kewaye da kai, kana daidai da talaka. Kodayake a duniyarmu ta yau, mutane da yawa sun fi mai da hankali ne a kan abu da suke gani, suke kuma taɓawa da hannayensu. Amma mutum mai basira, mutane su ne arzikinsa. Domin ko da me kake da shi a wannan rayuwa, idan ba ka da mutane kewaye da kai, idan ba ka da zaman mutunci da mutane, wannan abin ya zame maka kamar banza ne, ya kuma zame maka kamar hasara ne. Saboda haka ina kira, idan kai kana ganin ba ka da kuɗi amma kana da zama mai kyau tsakaninka da mutane da makotanka, to lallai kai ma ka isa mai arziki. Domin lokaci kaɗan ya rage, irin wannan tafiya da kuma harka da zaman girma da arziki zai buɗe maka ƙofa zuwa samun abin zaman gari. Domin idan mutane suka yarda da kai, shine za su sake su yi harka da kai, har ka samu kai nasara, har ka samu kai girma. Idan ko rayuwarka da mutane ba mai kyau bace, to yakan kasance da wuya mutane su yarda da kai, har su yi wata harka da kai. Ko da ba shi kaje nema domin kai harka kamar ta kasuwanci ko wani abu daban, yakan kasance da wuya ka samu wanda zai yarda da kai domin ya baka. Saboda haka kada ka gani ka ce kai baka da komai a rayuwarka. Halinka da kuma irin dangantakar da kake da ita da mutane sun fi duk wani kuɗi da kake da su. Domin akwai mutane da suke da arziki da yawa, amma rayuwarsu da mutane na tirne kawai, babu jin daɗi. kullun zaka gani sai dai su gina babbar gida su shiga su kulle babbar gate kamar wadanda suke fursuna ko kuma suna yawo a babbar mota ba su isa su tsaya su yawo yadda suke so ba amma ana gadin su nan da can saboda haka rayuwarka da mutane bari ta kasance mafi muhimmanci a gare ka arziki kuma da Allah zai baka zai zama mai dorewa ne domin dangantakarka da mutane dangantaka mai kyau shine arziki mafi dorewa koda ba kudin a yau ba da dadewa ba za su zo
iya abinda ya sawaka kenan a shiri na yau na ba da gaskiya mai sauraro ka samu karfafawa ka kuma samu ginuwa idan kana da tambaya karin bayani bukatar addu'a shawara ko wata ra'ayi za a iya a rubuta mana adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com adireshin Facebook namu shine awr/hausa mai sauraro sai mun gan sakonka godiya zuwa gare ka ta kasancewa tare da mu godiya zuwa ga pastor Audu da kuma pastor Ephraim Jidauna ba zan manta da shi da Tijo Benjamin Agayong ba kwaya na Seventh Day Adventist Church daga Jos Main Township duka na cewa ubangiji ya saka da alheri Ahmad Dina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Nlewemchi ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin ina cewa mai sauraro ƴaƴan zaki sukan ji yunwa sukan rasa amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba a tuna da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta